أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kana wata 23 ga watan Rajab shekara ta 1436 hijira na Muhammad alayhi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da 30 ga watan 4 shekara ta 2016 alisafin turawa darasi na nawa zamu tashi na 10 muna darasi na 10 a cikin karatun littafin al-kaba'ir na Imam Zahabi wanda muke gabatarwa wata-wata a wannan masallaci mai albarka yau idan Allah ya bamu aran lokaci ya bamu dama zamu tattauna ne akan wato al-kabiratu samina huququl walidain babban zunubi na 8 wanda aka tsoratar da mu shine saba wa iyaye kalmar uquq daga aqqani aqqaya uqu uquqan mana saba wa iyaye kace cin mutuncin iyaye wulakanta iyaye rashin daukan nauyin iyaye rashin daraja iyaye duk yana iya hawa shine kalmar wato uquq take nufi wannan wani babban zunubi ne wanda a hakikanin gaskiya ya zama wajibi ga al'ummar musulmi wanda yake so ya gama da duniya lafiya ya karanta wannan babin ya san shi ya masa karatun tanitsu ba dan kuma ba dan ya kubutar da kansa da yawa yawan sallan wani ba zai kai shi aljanna ba yawan karatun qur'anin ka ba zai kai ka aljanna ba yawan salatin ka ba zai kai ka aljanna ba zaka zo kana cuciyar kana yawan qiyamul layli kana azumin nafila kana karatun qur'ani amma kana da wani deficiency kana da wata matsala ta wani bangare guda wannan matsalar ita ce saba wa iyayenka yanzu kaga zai yi yana zuwa jami'i yana azumi litinin alhamis yana wuridin sa na karatun alqur'ani ko ba ka bane wata kila ma yana sadaka amma yana da matsala da iyayenshi baya bin iyansa baya taimaka musu baya musu da'a ba sa iya cewa yayi yayi ba sa iya cewa ya bari kuma ya bari to kaga wannan karatun sa na qur'ani bai tsiratar da shi ba sallarsa da yake bai tsiratar da shi ba dan ya kamata sallar ta sa shi bi iyayensa kai kuma ya kamata karatun qur'ani ya sa shi ya bi iyayensa ya kamata in uwa mu lura da wannan ko fahimce shi kun ga da yawa wasu wallahi idan da za a musu lissafi akan abin da ya shafi harkar iyaye ina tabbatar muku ba za su kai labari ba ba inda mutum zai shi in dai za a yi magana iyaye to ba inda zai shi to akwai maganganu waɗanda suke masu ban tsoro matuƙa a cikin wannan babin da za mu karanta sai dai kawai Allah ya yafe mana amma muna buƙatar mu kyara muna buƙatar mu kyautata iyayen nan da kuke gani sune sababin zuwan ka duniya sune sababin zuwan ka duniya idan an ce sabab wato da shi ka wato shine alaka shine dalilin zuwan ka duniya yanzu misali wanda ya taho karatun nan daga kurna ya zo nan sababin zuwan sa nan shine in ya hau abin hawa motar da ta kawo shi ita ce sababin zuwansa idan mashin ɗinsa ya hau to mashin ɗin da ya hau shi ne sababinsa idan kuma motar da Allah ya bashi ya hau ƙafa ita ma dai ita ce sababin ranar da bayi da ita ka gabar ya zo ba ranar da kuma iwulakanta ta yi tozarta ta to shi ma dai ka gabar zai ko ina ba ina fatan kuna fahimta so ƴan uwa musulmi wannan harka ta iyaye tana da firgici matuƙa ba tsoratar da mu nake ba amma ni ina tausayawa kaina ni karan kaina ina jin ya kamata na ji tausayin kaina ta yanda zan fuskanci Ubangiji tabaraka wa ta'ala lokacin da zai mun tambayoyi akan wannan maganganun da zamu karanta yayanai da iyayena kai ma kuma ina tausaya maka ba kowane mutum ne zai ketare ya scaling a wannan babin ba tare da ya samu matsala ba to yana da kyau ƴan uwana mu karanta babin mu fahimce shi kuma mu yi masa kyakkyawan fahimta da kuma ganewa ya na ji kaman ba ta yi ha Malam yace al-kabiratu samina huququl walidain qala Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ay birran bihima wa shafaqatan wa atafan alayhima imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā ay la taqul lahumā بتبرم إذا كبر أو أسن وأسن وينبغي أن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمتك على أن الفضل للمتقدم وكيف يقع التساوي وقد كان يحملان أذاك راجين حياتك وأنت إن حملت أذاهما رجوت موتهما ثم قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فانظر رحمك الله كيف قرن شكرهما بشكره قال ابن عباس رضي الله عنه ثلاث آيات مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منهما منها بغير قرينتها إهداهما قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه الثانية قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن صلى ولم يزكي لم يقبل منه الثالثة قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهين والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد مخرج في الصحيحين فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد ما لأيك يتشوى ayoyi sun yi magana a cikin alkur'ani da suke bayani akan wajibcin bin iyaye da taimaka musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ayar cikin suratul isra ubangijinka yayi hukunci ya kuma wajabta kada a bautawa kowa sai shi ku ji sakon magana da Allah ya faɗa kada a bautawa kowa sai shi la ta'budu alla ta'budu illa iyyahu dai kenan abu na biyu da ya biyo bayan maganar bauta Allah wabil walidaini ihsana iyaye kuma a kyautata musu ka duba bayan bin Allah abu na biyu da Allah ya biyo bayan shine me kyautata wa iyaye wannan kadai malaman tafsiri suka ce in ba ai sharhi ba ba ai bayani ba ya wadatar da sanin matsayin bin iyaye dan Allah cewa ya abini abi iyaye kamar can inda yake cewa abini abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma yace abi shi abi iyaye kisa annabi alaihi salatu wasalam yake cewa wannan mutumin ya tabe kuma yana cikin la'antar Allah duk mutumin da Allah ya taimake shi yana rayuwa da iyayensa ya rayu da su ya bari har suka mutu bai musu biyayya da zai samu shiga aljanna ta dalilin su ba birran bihima kabisu kai musu da'a وَشَفَقَةً وَعَطَفًا عَلَيْهِمَا كَتَوْسَيَا مُسُ كَتَوْسَسَا مُسُ شَفَقَةً تَوْسَيَا وَعَطَفًا تَوْسَسَاوَ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا إِذَنْ جِرْمَا يَكَامَا تَيَدَكَ تِكِنْسُ كُوْدُكَنْ سِبِيُوتَ رَدَكَ كَجِرْمَا مَعْنَا مَايْفِنْكَ جِرْمَا يَكَامَا شِكُونَ تَارِي يَتُوفَكِنَا mahaifi ya kama haka tsufa ya kama tana tare kai yau ta tsufa tunda ta haife ka har kai ma ka mallaki hankalinka ko ba ga bane ba idan ya kaddara kuna rayuwa da ɗaya daga cikin su ko duka biyu to Allah ya ce kar ka yadda ka ce da su uff ka san me uff wato kalma ce ta nuna kamar danne me yasa akai kaza ko ka ce kash da ba ai kaza ba ba a fada musu Allahu akbar amma yau a cikin wannan al'umma akwai wadanda aka kama suna dukan iyayensu akwai wanda ya sa mahaifinsa a gaba ya dura masa ashar ya zaga ya zaga ya zaga ya ce duk abin da zaka yi kai akwai wanda na gani da ido na ni da ido na na ganshi a kurkuku ya daki uwarsa ya mata duka aka kai shi kurkukun kuma wai yazo yana cewa da Allah a taimaka a fitar da shi kash up damme ba a fada musu wala tanharhuma ba a daka musu tsawa kar kai wa iyayenka tsawa duk wanda yayi wa mahaifinsa tsawa bai zai albarka ba kai daga sauti a gaban su ma ba a yi kana magana kana hayaniya mahaifinka yana cewa kai ba na ce kai shiru ba ko mahaifinka tana cewa kai ba na ce kai shiru ba ba a daga sauti a gaban sa inda suke ma ba a daga sauti kar ku ga nauyin wannan abin ku tuna ƴaƴan da za ku haifa kuma kwarai kuwa kar ka ga kamar an takura ma ka tuna wannan sako akan kai din dan da kake haifa ko dan da za ka haifa kaninka wallahi ba za ka so ya maka rasa kunya ba kaninka idan kaninka ya maka wani rashin kunya wallahi sai ka shiga daki kai kuka ka ce yanzu kaninka shine zai zo maka kaza to kai ka zo kai mahaifiyarka ko kai babanka da yawa Allah ya kwashe mana albarka a rayuwar mu saboda mun bi iyayenmu ba wani ya kasa gane sirrin rayuwar ga kudi ya samu ga dama ya samu ga ilimi ya samu ga matsayi ya samu amma ya samu matsala baya jin dadin rayuwar tasa ya kasa gane meke mai dadi kullu yana cikin tashin hankali ashe iyayensa ne baya bi da mutanen da suke fifita matan su na aure akan iyayensu matarka ita take sarrafa mafiyarka matarka sai abinda matarka ta ga dama zaka yi mafiyarka akwai wanda wallahi sai dai abokin sa ne zai je ba shawara ce dan Allah kai wa babanka sutura akwai wanda wallahi tallahi di yawan duniyan nan da zagaye matarsa ba ta fashin umra da haji amma ubansa yana can kauye yana fama da fartanya yana fama da dawa ya shigo nan birni ya sha iska ya gina babban gida dan duniya ne ya auri jajayen mata ƴan birni ya ajiye uwarsa da ubansa suna can suna wahala ko kuma iyayensa din suna raye mura idan ta kama shi a waje ake duba shi iyalinsa cizon sauro in ya kama su bini-bini ka ji su a America ka ji su a Egypt ka ji su a kaza sun je neman magani amma wallahi mutum mahaifiyarsa da ta haife shi billahi alazim ba ta da gatan da zai dauke ta kai ta asibitin murtala ma ko in ya kai ta je jibge ta akwai wanda matarsa ita za ta ce sai ta ga dama a yi kuna ba ku wannan labarin kuna ganin sa kamar zaurance wallahi wallahi idan ana gaya muku wasu manyan mutane yanda suke alaka da iyayensu kare ba zai ci abin da suke ba kare kaga mutum babba ne yana da matsayi iya matsayi amma wallahi matarsa ce take sarrafa shi kuma ina ma matar akwai Allah a kanta akwai Allah a gabanta dan dama-dama ba Allah a gaban su babu uwarsa ba ta da matsayin da za ta samu duk wani matsayi na mutuntawa Allah ya yi gaskiya da ya faɗi waɗannan abubuwa akwai wanda ana faɗin wannan magana yadda ka san zuciyarsa za ta tsage saboda ya sai na da matsala wasu kuma Allah ya raba su da iyayen kuma yanzu suka fahimci muhimmancin bin iyayen lokacin da iyayen ake rayu ba a yi ilimi ba ba a san kimarsu ba ba a san darajarsu ba wani yana cewa ina ma da babana yana raye yanzu, ina ma mahaifiyata tana raye yanzu, su ga hidima amma Allah ya dauke su. Wani kuma yana raye da su din har yanzu baya iya musu komai, ba za ka gane bakin ciki ba sai ranar da ka kwantar da su a kabari. Ka nemi uwar da zaka je ka nemi shawara da ita, ka nemi uban da zaka je ka nemi shawara da shi, ka nemi wanda zaka kyautata mata ma ka samu aljanna ma babu. Malai yake cewa la taqul lahum bi tabarrum idha kabira wa asanna, in girma ya same su kar a musu duk abin da za a tsawata musu ko a musu fada. Wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika, ya kamata ka dauki nauyin yi musu hidima kamar yanda suka dauki maka hidima kana yaro karami. Akwai dan da ya ise ya bude baki ya ce mahaifiyarsa ba ta da guri a kansa, ba ta yi masa ba, waye ne ba daga cikin mahaifiyarsa ya fito bai daga hannu, waye faɗo daga sama? To ina so in baka asamin, dan Allah ka je ka duba akuya kawai in ta zo haihuwa ya take akuya. Ka je ka duba tinkiyar gidanku ko bujimin ko saniyar gidanku in za ta haihu ya take, to haka fa mahaifiyarka ta ci masifar wahala ta fito da kai. Sai da aka zo aka mata barka, wai wani abin da mata suke cewa wai barka, ka san me ma'anar barka? Allah ya ce mi keke baki mutu ba, kin tsallake. Farai kuwa malam me muke da shi da zamu saka wa iyayenmu ne? Me muke da shi? Dan sabon auren ka matarka da ka aura tana daukan ciki wata biyu wata uku, ka daina zaman lafiya tofar da yawo, ba ta iya cin kaza, siyo min kaza, wata ta ce kasa za ta ci, wata kuma ba ta jin danshin turare, idan za ka fesa turare sai ta yi haka. Da yawa idan matar sana da dan karamin ciki bai isa fesa turare a gabanta ba, dan za ta iya suma an ta ji danshin turaren, ba ta so. Akwai wanda zaman lafiyanta sai dai ta je masai, ta bude masai, wannan tiririn da masai yana buga ta shi ne za ta gamsu. Akwai miyar da idan ta yi maka sai ta kwanta, saboda dan nan yana wahalar ita, baya son wannan miyar, haka aka yi ta yi. Amma dan adam mantuwa, dauki matarsa yau ana Ingila, yau ana America, yau ana kaza, tsohuwarsa tana nan tana fama da tsohuwar olsa shekara biyar, abincin da za ta ci ma a taimaka mata babu. Wallahi yan uwana, zan gaya muku akwai wani mutum shahararren mai kudi ne a garin nan, babba mai kudi sosai, ina fadin sunansa kun san shi. Mahaifiyarsa ta zo ta same ni ta hanyar kallakallan tashoshin nan na zamani na yada labarai, ta sa aka bata lambar wayata ta kira ni, ce ni ce wance mahaifiyar wani, ina son ganin ka. Nace Hajiya lafiya, ta ce kai mun uzuni dan Allah zo mun ganka. Wallahi tallahi da suke mun bayanin abinda yaron ko in ce abinda wannan alhaji yake mata abin ba kyau. Daga nan mallam nake ganin mutanen nan haka kurum. Tace mallam ina cikin wani hali da rashi. Tace mallam Allah ya rufa mun asiri amma ban samu rufin asiri ba. Tace ba abinda bai mallaka ba. Amma yanzu in na gaya maka ina da bashi a kaina za ka yi mamaki, na ce kwarai kuwa? Ta ce malam wallahi bai isai wani abu ba sai in yaje ya nemo izinin matarsa. Ta ce matarsa kuma ba ta sona, na rasa mai na yi wa iyalinsa, ba ta sona, ba ta kauna ta. Duk abin alheri da zai zo min ko ya zo wa kannena ko ƴan uwana ba ta bari, sai dai ta sa shi ya je ta hidima wa uwarta ita da ta haifa da kuma danginsu, amma ni ban isa ba. Sau da yawa idan ya zo, in ya zo gaishe ni a gurguje, Hajiya kuna lafiya? Yaya gajiya? Lafiya galau? To ba ku da matsala? Ne ta ce Alhaji ka yi hakuri, ka zo ka zauna mana mu dan tattauna da kai. Hajiya ban da lokaci, wallahi America zan tafi, jirgi na yanzu karfe kaza zai tashi. Ta ce kullum abin da yake mun kenan. Ta ce mallam ina so in zauna da shi, alal aqalli ni ma duniya dai ta ga dai dana ya zo wuri na, mun zauna mu dan tattauna da shi, in ce masa wani abu? Wace wallahi ba ya da lokaci na a tsatse. Da na kawo matsala kaza ba zai ma bari ba in faɗi matsalar tawa, sai ya maza ya ce a aika kasuwa wajen wane ya baki 10,000. Ta ce Alhaji 10,000 me za ta yi? Ce to abinda zan iya bayarwa kenan Alhajiya, ko kun san rayuwa ne abinda take? Haka yake gaya mata. Mutumin nan yana nan a raye yanzu, kuma uwan nan tana nan, ni tana ta buga mun, ma ka san su babu nan gani suke, sai a ce wai ai addu'a nace aje akwai abin da yana bukatar motsi amma ayi addu'a ayi addu'a ayi mata addu'a Allah ya shirye mata shi ayi mata addu'a nace ki kira min shi in masa wa'azi kira shi ki ga masa gaskiya warai ko da gaskiya ni na ruwa na da kudin sa naira ɗaya ina ban naira ɗaya ne zan ji tauki ko abin na ruwa na da kudin sa kace ai me zai zo ba nace to shikenan wannan misali ɗaya ne na baku amma dai wa qis ala zalika kaje ka ta kiyasi ka duba ka gani wannan babi na bin iyaye za a ji kun yaran tashi alkiyama Allah yake yi mallan yake cewa innal fadla yace kamar yadda suka yi wannan ala annal fadla li mutaqaddim lalle ka sani falala tana ga wanda ya gabata ko ba komai mahaifiyarka ta riga ka zuwa duniya ko ba komai babanka ya riga ka zuwa duniya ko al fadla lil mutaqaddim wa kaifa yaqa'u at-tasawi ya ya za'a su zama daidai ya za'a kai dan da aka haifa aka yi nakudarka aka kula da kai da kuma ita uwar da ta maka wannan ku zama daidai zai ziyu ko zai yiwu ba wa kaifa yaqa'u at-tasawi yace wa qad kana yahmilani azaka rajina hayataka iyayenka suna daukan nauyin wahalhalinka da cutar wanda kake musu suna fatan ka rayu wa anta in hamalta azahuma turajauta mautahuma kai kuma yanda kake kullun idan ka dauki nauyin su to kana fatan su mutu kamar me yake nufi yanzu kai iyayenka sun dauki nauyin ka lokacin kana yaro karami suna ta fatan Allah ya raya ka Allah ya raya mun wani Allah ya raya mun wani Allah ya raya wani kai kuma lokacin da suka girma suka zama maka nauyi suka zama maka liability kana ciyar da su kana musu sutura kana gina musu gida Allah Allah kake su mutu ka huta da wahala wani ma ce yake tsohon nan yaki mutuwa wallahi sai ci mana kudi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qul lahum qawlan karima ka ga ya musu zance mai taushi layyinan latifan waqfid lahum janaha dhulli min ar-rahma ka saukar kadda fukafukinka na jin kai da rahama kinaya ne wannan kinaya ne na cewa ka zama mai saukin sha'ani ga iyayenka fukafukin tausayi na rahama na jin kai kamar yadda kaza take wa iyayenta duba yadda kaza take wa iyayenta sai ta bude fukafukinta sai su shishiga in sanyi ya dame su ko zafi ko rana sai ta zuba sai ta lullube su duk kurar da za ta zo sai ta buge ta amma iyayen suna ci waqfid lahumā janāha dhulli min ar-raḥmah wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī saghīrā ka tausaya wa iyayenka kuma ka rinka musu addu'a ya Allah ka ji kansu kamar yanda suka rene ni ina yaro karami ba wai fa sakayya irin yadda suka ma kaman ka musu ba a'a ana nufin ya Allah sun dauki nauyi na sun taimaka mun ina yaro karami ya Allah ni ma ka taimaka musu ka agaza musu wannan ita ce addu'ar da ake yi wa iyaye رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wannan ita ce addu'ar da ake kullum mai talimi yake cewa duk wanda ya salla ya gama bai yi wa iyayensa addu'a ba bai kyautata ba ya munanta a ce ka idan da sallar farilla baka sa babanka da mamanka addu'a ba to me ka roka a duniya me ka roka ka tuna tsakaninka da Allah duk sallolin kana tuna mahaifanka to idan baka tunawa kai ma iyayenka in sun zo sallah wallahi baras suna da kai ba ai haka abin yake kamata dinu tudan barin baku labarin wani bawan Allah wani malamin mu ne a Saudiya yake sanar da mu yake bamu labarin na kisan nan mai ban tsoro yace wani ne saboda lalacewarsa da fantararsa wata rana ya dauki mahaifinsa ya tafi da shi daji sai da ya je daji gaba daji baya daji ba kowa sai ya zaruga sai ya danne shi ya dauki wukan na ya yanka shi tilas ya tafi ya bar gawan me ya masa Allahu alam amma dai ubansa ne ya kashe shi Allah ya kyale shi ya girma ya yi aure dan da zai fara haifa dan fari ne namiji ya manta shekaru aru Allah ya bashi nisan kwana ya dade sai da ya furfura ya gaji har ya fara sunkuyawa da itace yake tafiya haka kai wannan yaron shi ma jikan wanda aka yanka kenan kawai shi ma yayi aka yi sakayyar ubangiji kawai sai dauki wannan tsofa yace zo mu je. Ya manta, kasan al'amari in ya dade sai mutum ya manta, amma a wurin Allah sanane malan shi fa yaron, shi wannan yaron bai san fa, bai san ba cewa wannan uban nasa ya yanka uban shi ba. Allah da hikima irin tasa malamai suka cewa sai da yaje daidai wurin da aka yanka kakansa, sai kwantar da shi yace yau zan yanka ka kamar yadda ake yanka raguna. Sai yake cewa shi uban yace subhanallah, ibnun yazbahu abahu, ya manta yace subhanallah, yanzu da ya yanka ubansa, da ya yanka ubansa. Sai dan nan yace wallahi sai na yanka ka, kawai sai Allah ya tunar shi yace tab, hakika haka ne, ni ma anan gurin na yanka ubana. Malam ya dauki wuka ya danna masa ya yanke shi tilas. Ana sharhin wannan hadisin ne da annabi yake cewa kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal, kamar yanda kai wa wani haka za a yi maka. Idan ka bi iyayenka, iyayenka za su bi ka. Idan ka munanta wa iyayenka, wallahi tallahi iyayenka sai sun munanta maka. Idan ka kyautata wa makotanka, wallahi za a kyautata maka. Idan kuka musu rashin kirki, wallahi sai an maka rashin kirki. Haka rayuwa take. Yanzu wannan ka gama sifar, haka abun zai tabi, ita tafiya. Wannan iyanka wannan, wannan iyanka wannan, sai dai in Allah ya ga dama ya tsayar wani kuma a hada shi da sakamakon a kiyama. Akan bi iyaye ba dan komai ba, dan ma ƴaƴanka su bi ka. Mala akwai daɗi kaga ƴaƴanka suna maka ladabi da biyayya. Kuma ina gaya maka ciwon ya isa ka wayi gari kana gani da ƙarfinka da lafiyarka ɗanka ƙarami ka ce ayi kaza ya ƙiye. Ba wai haihuwa ba, galibin ko su ba su girma suka tara ƴaƴa ba. Dan ranar da ka fara tara ƴaƴa suna tashi firamare ko sakandare. Lokacin da ka bawa yaranka umarni ka ce yayi wani abu bai yi ba, ko ka hana shi wani abu bai hannu ba, bakin ciki sai ka kasa bacci. To sai ka tuno mai kai wa naka iyayen. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allah yake cewa anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ya kai bawa ka goge, ka gode mun kuma kai wa iyayenka godiya. Allahu akbar. Can gurin ya ce a bauta masa sannan a bi iyaye. Nan kuma Allah ya ce a cikin surat Luqman, kai mun godiya kuma kai wa iyayenka godiya. Ka san me shukura? Ba wai godiyar baka ita ce shukura ba, wannan alhamdu ne. Alhamd yabo shi ne godiyar baka, amma shukura ta hada da aiki da gangan jiki. Kenan anishkurli, kai mun godiya ta hanyar yi mun bauta, waliwalidaika su ma iyayenka ka gode musu hanyar kyautata musu. Malam duk abin da mahaifinka yake nema ka bashi in dai kana da shi. Bari in baku labarin wani bawan Allah mai bin iyaye. Ana bada labari, akwai abin mamaki a ciki amma dai ya kyauta. Allah ya jarabe shi da wata tsohuwa mahaifiyarsa mai shegen kwadayi. Kwadayi ka san wasu tsohuwan, akwai kwadayi, Allah musu albarka. Kwadayin tsire a duniya, tsohuwan nan ba abin da take so irin tsire. Tace alƙawari. Kana so Allah maka albarka? Yace tace to tsire kullun ba fashi kullun. Kuma abin mamaki a kana makalla, ba ta da haƙorin cin tsiren, haƙorin ya zube. Ka san ya take yi? Idan ya kawo tsiren sai tace dauko kofi, sai dauko kofi, tace ɗebo ruwa, tace zazzage mun tsiren a cikin kofin. A zazzage tace sa hannunka ka murje mun shi, in ka murje ka san karago in ya murje sai ya fari kamar koko. Ya murje, kaga ruwan karagon nan? Sai tace ba na ruwan tukunna. Wannan tsiren kuma sai tace ka tamurzawa sai yayi laushi. Ya murza, wannan fa kullun ne kafin ya koma gida wajen matarsa. Sai ya kai wa hajiya tsiren ta, sai ya mata wannan aikin. Sai ya bata wannan tsiren, haka za ta jefa shi nyagal, babu haƙorin. Ta tura shi, sannan ta ɗauki wannan ruwan karagon, ruwan kulin, ruwan yajin, sai ta ɗan kora. Idan ta kora ta gama, sai ta ce zo, abin kamar zaurance malam. Zo, idan ya zo ta ce sunkuya, in ya sunkuya, sai ta ce ba ni gadon bayanka. Ya bashi, ta bashi gadon bayan, ta ɗauki hannunta ta ɗafka masa dundu guda ɗaya. Tum, ta dake shi ce ka Allah maka albarka. Alƙawari in gaya maka kullum, ba fashi, kullum. so wannan wannan bawan Allah din yanda za a yi koma meye ma kasuwa ta tashi dole a nemi kudin tsiran hajiya amma ana nan ana nan ana nan wata rana sai gashi Allah ya mata rusuwa da ya dauke ta kai ta kabari shikenan kuma ya fara kuka babu tsiran da zai kai dindin da ake masa dukan dukan dadi ne ai dukan gata ne wallahi ya wannan tsohuwar dan ta maka dundu 100 ma me zai maka ina ma take da karfin da za ta yi wani tasiri akan ka amma Allah da hikimar sa ya san me take nufi akan wannan yanzu ka hada da mu da yanzu iyayen mu da safa mu je mu gaishe su zamu tafi kasuwa ba ma iyayi yana da matarsa anguwar kaza kullun kafin ya fita aiki sai ya je ya duba ta da ƴaƴansa iya da uwar sauri kaza amma baya zuwa gaida mahaifiyarsa masu kokari ne suke zuwa sati sati gaida iyaye wannan shi kullun sai ya kai tsire kai yanzu kawai gaisuwa ka je da safa hajiya ina lafiya yaya gajiya baba ina kwana kuna lafiya Allah muku albarka nagode ai mana addu'a baka iyaye to wanda bai iya musu suna raye ba kana tsammani idan sun mutu ya binne su a kabari zai je musu addu'a to wannan fa da sauki wani waya ma wani waya ne waya zai dauka kawai bugawa ba aikin shi waya kawai akwai wani bawan Allah yana karatu yace kai ai shi bai taba samun mahaifi irin nasa ba yace alƙawarin Allah a kasar waje yake karatu yace amma kullun baban sa ya kira shi a waya kullun ne wannan ni da shi muke yi magana yake ga mu yace wallahi nayi ya bari da ce da nai kullun yace din ranar da nawayi gari baba na bai kira ni ba to akwai matsala to amma kai nan zaka iya haka zaka iya haka to ya kamata mu rinka yin muna aunawa wadannan bayan Allah iyayen nan da muke tare da su galiban suna riga mutuwa galiban kadan ne zaka ga iyayenka ka riga su kadan ne to kai kokari ka kyautata musu kafin su riga ka mutuwa ina gaya maka kada Allah ya dandana maka ciwon rashin uba ko rashin uwa wallahi duk wanda bai da uwa bai da uba yakan zuba ido yayi shiru ya zubar da hawaye ya rasa inda zai je a to akwai dadi ka je ma ka tsuguna gaban babanka ma babanka mahaifin ka tsuguna gaban sa ma alal alli ya maka fada ma ko yace ayi kaza ko kar ayi kaza akwai dadi amma wani baya son wannan bambancin musulunci da kafirci kenan mu cewa akai mu bi su mu kyautata musu mu faranta musu wani bawan Allah ya je China wajen dan uwansa abokin kasuwarsa dan China ya kai shi gidansu yana zuwa sai ya je ya ga wani tsoho ya je ya dauko ruwa ya kawo yana musu service yana ba su abinci yana sunkuyawa da sanda da kin in sun gama abinci ya dauka abin da sauransu sai shi dan Najeriya yake tambaya shi wannan dalibi na ne shi dan Najeriya sai yake tambaya yake ta kai yake gaya masa yace wannan tsohon fa shine zai yake maka aiki mai kun ka samu yarinya abin nan yace ai my father ai yace baba na ne yace ubanka ne wannan yace babanka ne wannan yace babansa ne wannan yace ai wannan dan gata ne kaga kafirci ko yace ai wannan dan gata ne inda ba dan haka ba yanzu tuntune idan sun tsufa irin su mu a nan kasar mu China diban su muke mu kai su gina irin na bola inda ake ajiye su gwamnati ne take kula da su aje a zubar da su a can kai sun zama liability sun zama nauyi saboda ba ta kawo kudi ni ko yanzu nan na taimake shi yana mun aiki ina bashi albashi ah to in bai mun aiki ba ina zai samu kudin da zai kashe ka duba kafirci malam ka duba kafirci to in zaka duba tarihin arnanci haka suke arni baya mutunta ubansa idan ya riga ya tsufa shi ya dawo kansa mu ko cewa akai yana tsufan ka tsufa da shi ka bi shi ka taimaka masa ka dauki babanka ka kai shi masallacin juma'a idan an gama sallah ya gama wuridi ka dauke shi ka maida shi a wannan motar taka mai tsada wai ka dauki motar da ake kai yara makaranta motar da ake kai matan ka unguwa ita zaka tura a dauki babanka a kai shi asibiti ko a kai shi masallaci ba motar ka mai tsada sai abokananka ne suke shiga ko kuma zaka je daurin aure ubanka ba da daman da zai shiga motar ka kai in ba ana fasa kwai fa abun ba za a je ko ina ba fanzur rahimakallahu ta'ala ka duba ka gani Allah ya maka rahama kai fa karana shukrahuma bi shukri yaya Allah ya hada godiyarsa da godiyar iyaye Abdullahi dan Abbas ke cewa abubuwa guda uku an hada su wuri guda kuma Allah baya karban daya minha bi ghairi qarinatiha, ba tare da abokin ba. Abuwa guda biyu ne, ugu da uku ne Allah hada su yan uwan juna ne. In kai dai ba kai dai ba Allah bai karba ba. Na farko kaulullahi ta'ala ati'u Allah wa ati'u rasula, kabi Allah kabi manzon Allah. Duk wanda ya bi Allah kawai bai bi manzon Allah ba, Allah baya karba. فمن أطاع الله ولم يطيع الرسول لم يقبل منه. الثاني يا نبي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتيد صلى كتيد صلى كتيد صلى كباد الزكاة. دون ذي ذي صلى كباد الزكاة الله بذكر بابا. فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالث أنا أكو قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك. كغودي من إن جاء الله كما كغودي إياك. دون ذي غودي الله كدي ذي غودي إياك سب الله بذكر بابا. Da can ma da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, dan ka bautawa Allah shi kadai baka kyautatawa iyayenka ba, kai aikin banza. Kisa nake ga muku wani yawan sallan sa, karatun Qur'anin ka, salatin ka, zikirin ka, ilimin ka, caca din ka, wane ne din ka, wallahi ba zai kai ko ina ba idan kana da matsala a bangaren iyayenka. Shi yasa manzo Allah yake cewa ridallahu fi ridal walidayni, yardar Allah tana tabbata ne a cikin yardar iyaye. Wasu khudillahi fi suqdil walidaini, fushin Allah yana tabbata ne a cikin fushin iyaye. Hadisin Tirmidhi da Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad, duk wanda Allah ya fushi iyayen su kai fushi da shi, garanti to Allah ya fushi da shi. Duk wanda mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko iyaye suka hada baki suka ce mun sun tsine maka albarka, to a wajen Allah ma tsinanne ne, matukar shi ya shiga hakkin su kai masa. Kisa kai kokari ka samu yaddar su, dan annabi ya ce in iyayenka sun yadda da kai Allah ya yadda da kai. Kisa abun mamaki bane ka ji mutun yana cewa alhamdulillah ni na gode wa Allah, wani ne yake yi wani habaici yazo yana gaya mai bakakken maganganu yana cewa kaza, ashe yana da matsala da iyayensa har iyayensa suka mutuci ne masa albarka suke, da yazo ya zage shi ya ci mutuncin sai ya ce to alhamdulillah na gode wa Allah ni na rabu da iyayena lafiya suna min albarka. Wasu kuma sun mutu iyayensu suna tsine musu albarka, saboda ka kana da babbar matsala in ka wayi gari iyayenka ba su yadda da kai ba. Ina gaya mana musamman idan kin yaddan nan akan gaskiyar su, na'am a iya samun mahaifinka ba musulmi bane ko ba musulman, su ce dole sai kai kafirci, to wannan baya ba shi muke magana ba. Ko kuma iyayenka musulmi ne, su sa ka sai kai sabo kamar sai kai shirka ko sai kai sata ko sai kai zina ko sai ka sha giya, idan ka iya yadda da su a wannan su tsine maka, wannan duk ba zai ci ba, saboda ai ba za a bi su a sabawa Allah ba. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ba a yin da'a ga wani mai abin halitta wajen sabawa Allah. Amma ana zaman lafiya su maka umarnin da bai saba shari'a ba, ka ki gabi kuma umarnin zaka iya yi dole sai kai. Amma kamar yanzu misalin mahaifin ka yace kai ni ba ubanka ba ne, baba kai ubana ne, to in dai ni ubanka ne ka je ka dauko wannan drum din aka ka cika shi da ruwa, drum din nan ka cika shi ka dauko shi aka ka ga mu, kaga ba za ka yi dokan drum ba, ko yace ga mota can nace da yatsa dai za ka turo ta ka kawo ta nan gurin, kaga ba za ka yi ba, ko ya dora maka wani nauyi yana tsammanin kana da kuɗi yace sai kai wa ƴaƴan kannan ka gaba ɗaya dinkin sallah kai musu kaza, ka biya wani kuɗin makaranta kai kaza, alhali kuma baka da kuɗin, yace in baka yi ba sai ya tsine maka a nan gurin, idan har baka da shi baka da hali kuma baka yi ba, ko ya tsine maka tsino ba za ta je ko ina ba, dan Allah ya san la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. An fahimci wannan? Wani mutum yazo hadisin dan Umar yazo, ja'a rajulun yasta'dinu annabi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi ma'a, wani yazo yana neman izinin annabi alaihi salatu wassalam zai je jihadi tare da shi. Wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a ku ji, jihadi za a fita, za a je aikin Allah. Sai annabi ya lura da wannan mutumin yana da yar matsala a gida tare da harkar iyaye, yana gaggawa zai tafi babban aiki, shi yana ganin zai tafi jihadi, kowa an shirya an dauki makami da abun hawa za a tafi. Sai annabi ya ce kai a hayyun walidaka, da babanka da mamanka suna raye, sai ya ce na'am, annabi ya san suna raye din. Sai ya ce to kai mun dauke maka jihadin, fa fihi ma fajahid, ka je kai ta musu hidima da ladabi da biyayya, shine jihadin ka, ba sai ka fita yaki ba. Kaji, ashe wani in an ga yana da dan deficiency akan wani bangare sai a dora shi a wannan abu, anan ana so a nuna maka bin iyaye yafi jihadi. bini bini ka tafi kana ka tafarkar wa'azi karatu can menene wanene kana da matsala da uwarka a gida malamin islamiya ne qala allah ta'ala qala rasulullahi wanene wanene kana dukan yara kuma ashe nan ka ce ka buru ma baran baran ku kai da babanka me amfanin qala allah rasulullahi qala waye 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 da soros abun suna bukatar ana so a samu balance nauyin iyaye ya wuce duk abin da kake tsammani wannan hadisin bukhari da muslim ya rawaito shi malai yace fanzur kaifa faddala birra alwalidain wa khidmatuhuma ala aljihad duba kaga yanda Allah ya fifita bin iyaye da musu hidima akan jihadi ga wani hadisin ce bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin ba ku so in ba ku labari da mafi ainihin mafi girman kaba'ira shin ba ku so in ba ku labari mafi girman zunubi yace alai shiraku billah shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala nabi wa uququl walidaini da saba wa iyaye kaji shirka bayan shirka mafi girman zunubi sai saba wa iyaye keta mutuncin iyaye wulakanta iyaye cin zarafin iyaye wannan bala'i kenan hakuri ake da su duk abin da suka ma kai shiru kawai komai yanda ka tafasa ka hade ka daure ai anan rayuwar duniya ma wani wanda ya girme ka ko gwamnan ka ko shugaban ka ko malamin ka ko wani naka zai maka wani abu ba yanda zaka ka daure ka cije saboda kana ganin girman sa iyayenka ba su da darajar da in sun maka hade ba su da shi fanzur kaifa qarana al-isa'ata ilayhima wa adama al-birri wal-ihsani wal-ishrak kai ka duba ka ga yanda Allah ya kwatanta ko yanda manzo Allah ya kwatanta munanta wa iyaye da rashin bin iyaye da kyautata musu da rashin kyautata musu aka hada shi da shirka da Allah a wani hadisin na Buhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam kala la yadkhulul jannata aqun subhanallah ba zai shiga aljanna ba duk mai saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba wala mannanun da mai huta ne gori yayi maka abu yazo yana maka gori ya taimaka musu saboda Allah yazo yana zagin ku ya baka ɗan riga ka je kai idi da ita yazo yana cewa talakan banza manan ni na baka rigar ba kana cikin wahala ya dan taimaka ma da kudin haya yaje ya zauna wajen mai shayi yana zagin ka almannanu mai gori kuma maganin mai gori duk wanda ka san iya baka yana gori kar ka karba iya baka in talaucin kashe ka zai kashe ka kai ka kabari ya kuma ka in ya baka ce na hakura ce in naka ne wallahi bana so saboda zai baka yazo ya ga ka gobe me amfani me amfani ba amfani namiji shine wanda yake idan yayi yayi don Allah sannan namiji kuma baya so a taba kimar sa dan ka dauki abu ka bani ba sai ka je ka ga wani ka bani ba me amfanin ka ce wani ka bani ne nan ka zubar da mutunci naka zubar da kimata ni ma Allah zai iya bani wata ran dauki nauyin ka المنان ولا مدمن خمر ده مي كونكدر جيا ان روا كينان واسو ديبن روا واي كاجي واي هكا سكاتي واي كان اتي جيا واي ده الله اتي روا تو يا زامو بامبانتي ده ماسو شان روان في سبيل الله ده ماسو شان جيا الله كيمو كاغو انا موغو ابو ني اما شان جيا نان كانا غني كانا كمر با شان جيا انجما كدان duk inda goma ta bada baya 11 12 ka bi titin nan na kofar ruwa wannan titin kofar ruwa dan ma an kashe Bokabo da Mami Market amma tsinannu da yake suna bi su zagayo ta sabon gari mutum ya shawo giya ya biyo wannan titin na airport yana rangadi sai ya dagayo ta kofar ruwa wannan kwata kofar ruwa da yawa akwai yan giya a cikin ta ko je ka sabon gari karfe 12 dare karfe 1 yan sanda sun kama Hassan Hakura kuma duk yaran mu ne ayan Hausawa da wahala kaga in ya muri ya shage yana buguwa wai an kama shi babu ba a makama su kaga su a police station yaran mu ne yanzu wani yana nan shiri ba zai ma fita ba sai bayan 12 wallahi ana shan giya a garin nan fiye da yanda kake tsammani kuma musulmi in naga dama sai in ce maka wallahi in ba su abu giyar da musulmi suke sha a garin nan ta fita annan gashi dai a wajen arzan ake sayarwa inda za a bada mutanen mu dama wallahi a cikin mutanen mu akwai wanda za su zo su bude shagon giya a cikin unguwa dan dai kai ba za su samu kofa bane. Shi kuma wani matsiyaci shi baya sha, amma zai je sai ya musu. Ba wanda yafi kowa kyauta a duniya kamar yadda ake fada irin mai shan giya da mai shan taba. Mai taba yanzu mai taba ai akwai kyauta, yana zuga tsuhu da kace dan dawo da namu bu sai sai karbi ba su da ruwa. Ku lura da kyau wallahi, da wahala a roki mutun taba yake baya. Haka mai shan giya yanzu sai mutun ya je sai katan 20 yace ai ta sha kawai fi sabilillahi a wurin masu shan giya. Yanzu sai mutun ya sai katan kasa yace ya bayar kawai free of charge kawai, a sha ana ta fitsari ana sha kawai, a dura kwalba guda sai a je a gindin fatan nan sai mutun ya minti uku yana fitsari. Sai kace doki Allah ya sauke. To waɗannan laifuffuka wato abin da nake so ku gane ƴan uwana, kamar ba ku fahimta ba, ina so ku gane wato wai munin sabawa iyaye ta kai ga aka hada wato mai shan giya da mai yi wa mutane gori da laifin su iri ɗaya da mai sabawa iyaye. A ce da sabawa iyayen nan ba za ka shiga aljanna ba. Tab Allah kiyaye mu. Sai kaga kamar ka bi su kabari ka je ka nemi afuwar su. Aina to shi yasa ayi kokari wanda yake da su a raye don Allah a ga canji tun daga yau. Dan abu ne ka gani na sha'awa sai wa babanka kai masa ko da yafi ka kudi. Dan wani abu ne na sha'awa ka je ka sayo mahaifiyarka ko da tana da wadata za ta ji dadi. Suna da hakuri. Manzo Allah yana cewa law alimallahu shay'an adana min al-uff lanaha anhu, da Allah wato inda akwai wani abin da yafi karancin laifi akan uff din nan kash da Ubangiji ya fada, amma wannan shine uff din mafi karancin laifi da zaka yi musu. Wannan law alimallahu ba ana nufin Allah bai da ilimi bai sani ba, wato ana so a kwatanta ma misali da hankalinka zai dauka da akwai wani zunubin da bai kai uff ba, akwai wani abu mafi karanci to da Allah sai ya hana ayi wa iyaye. Ƙura ba a so ta taba su. فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الجنه. Mai saba wa iyaye yaje ya aikata duk abin da ya ga dama a duniya, aljanna dai babu shi babu ita. Ko ma me zaka yi ka je kai aljanna dai an haramta maka ita. وليعمل البار ما شاء ان يعمل فلن يدخل النار. Mai yi wa Allah da'a yaje ya aikata abin da ya ga dama insha Allah, in dai yana bin Allah, in Allah ya sa da bare shiga wuta ba. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله العاق لوالديه. الله يا تصينه ومن سابا وايايين شي لعنت الله تتبتا ga wanda yake saba wa iyayi. An shiga uku, an shiga matsala, an shiga damuwa. وقال لعن الله من سب اباه. Annabi yace Allah ya tsine wanda ya zagi babansa. Ka san me zagi? Aibantawa. Ba wai sai ka dura mai ashar ba, duk wanda ya faɗi kalma ta aibu wa mahaifinsa tsinanne ne. Duk abin da zaka yi insulting mutum ka bata shi ko ka faɗi wani abin da wato taba mutuncinsa ne shine asabbu at-ta'ibu. Duk wanda ya haka wa baban shi Allah ya tsine masa. La ilaha illallah. La'ana Allahu man sabba ummuhu. Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifiyarsa. In ka bude baki ka bata mahaifiyarka tsinanne ne, ka hadisin Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu adh-dhunubi yu'akhiru Allahu minha ma sha'a ila yawm al-qiyamah. Dukkan zunubi Allah yana jinkirta abin da ya ga dama zuwa tashin al-qiyama, illa huquqal walidaini, amma banda saba wa iyaye. Malam kowanne sako da ka sani da ake yi ko Allah tabaraka wa ta'ala yana iya yin hakuri ya jinkirta wa mutum sakamakonsa sai a kiyama banda saba wa iyaye. Duk wanda ya saba wa iyayensa tun daga duniya sai ya fara girba, ba zunubi ne da wai yanzu Allah tabaraka wa ta'ala yake barinsa ba, wallahi tun a duniya sai an fara casa ka, ka fara garin bala'i da tashin hankali. So da ka fara ganin damuwa akwai matsala, je ka duba alaƙarka da iyayenka. Karamakallahu taimaka mana da addu'a. Lamarin kasuwan nan komai na taba lalacewa yake yi, wallahi al'amarin ni tsoro yake bani kamar an samun hannu. Karamakallahu taimaka mana da addu'a, al'amuran nan sun yawa kaza kaza, ba mamaki in gaya maka sai yayi wata biyu wata uku bai je gaida mahaifiyarsa ba. ba mamaki yanzu haka uwarsa ta ci bashin awara yana da shago wallahi tallahi yana da shago a sabon gari yana shago a kaza ko a kwari uwarsa tana can tana fama da jikoki tana cin bashin awara tana basu ba zai iya biya ba sai yazo saboda yana da malami mai karatu da wa'azi yana tara mutane a roƙan masa Allah ya masa addu'a in mutum miliyan 1000 za su maka addu'a in baka bi iyayenka ba inda zaka je kai barin ga maka wani abu wallahi iyaye malam kowa musulmi bane sai an bi su Abu Huraira Allah ya yarda da shi kun san Abu Huraira lokacin da yake rayuwa da Annabi alaihi salatu wassalam mahaifinsa mushrika ce hadisi sahihi Imam Bukhari ya kawo hadisin cikin Al-Adabul Mufrad amma wallahi Abu Huraira haka yake barin gurin Annabi yaje gaida mahaifiyarsa tana mushrika idan yaje gaishe ta taita zagin Annabi taita zagin manzon Allah Abu Huraira idan yana kuka yace ya Rasulullah inna ummi asma'atni fika ma akrahu mahaifiyata ta jiyar da ni wasu maganganun da bana so in ji akan ka bare iya fadan zagin ba amma wallahi idan yaje gaishe ta sai taita zagin Annabi amma wannan fa baya hana gobe je gaishe ta saboda ya san muhimmancin bin iyaye wata rana Abu Huraira ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah kai min alfarma ka roƙan min Allah Allah shiryar da mahaifiyar Abu Huraira yana kuka haka zai tafi wajen ta malam wata rana yana zuwa sai tace da shi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah addu'a annabi ta karbu yana dawowa malam cikin farin ciki annabi ya ga yadda Abu Huraira yake farin ciki yace me ya faru yace ma ya rasulullah wallahi mahaifiyata ta karbi kalma mahaifiyata ta zama musulma so cikin farin cikin da Allah ya ba Abu Huraira kafin ya bar duniya sai da mahaifiyarsa karbi kalma a rayuwar annabi amma abin da ya dame ni a matsayin ta na wanda ba musulma ba kuma ba musulman ba tana zagin annabi kuma amma yana zuwa wajen ta ya gaishe ta ana samun yan matsaloli suna faruwa a samu bambancin aqida tsakaninka da mahaifinka ka gane sunna shi kuma yana bid'a ko ba ga wani ya zo ya ce wallahi babansa dan shi'a ne ya ce kuma zaman lafiyarsa kai maka zama dan shi'a nace ka bi shi kai masa da'a ka taimaka masa amma ba za ka zama dan shi'a ba wani kuma mahaifinsa ba musulmi bane shi kokari ma yake dawo da shi kafircin ya rinka zuwa coci shi dan yana kokarin ya jawo uban yana kokari ya ja shi duk da haka shari'a ta wajabta ma ka bi shi kai masa da'a ka taimaka masa amma ba za ka bi shi akan kafirci ba to duk zunubi Allah yana daga wa mutane kafa ya kyale su sai a kiyama ya sakayya amma banda sabawa iyaye duk wanda ya sabawa iyayensa zai gani a kware sa tun a duniya kafin ya je ko ina fa innahu yuajjalu li sahibi yani huququl walidaini fi dunya qabla yawm al qiyama ai ana nufin sabawa iyaye a duniya kafin ranar tashi al qiyama qala kabul ahbar rahimahullahu ta'ala kabul ahbar yake cewa inna allaha la yuajjalu halak al abdi idza kana aqan li walidayhi allah yana gaggauta halakar da bawa idan ya zama mai saba wa iyaye li yu'ajjilu lahu al'azab Allah ya haka ne dan ya gaggauta masa azaba a kiyama kaji idan ma kai mai tsabar saba wa iyaye ne Allah sai gaggauta kawo maka halaka a dora maka masifa da bala'i ka maza ka bar duniyar ba dan wani abu dan ma ka je lahira Allah ya gaggauta maka azaba inji ka abul ahbar wa inna Allah la yazidu fi umri al-abdi Allah yana kara rayuwar bawa idza kana barran bi walidayhi idan ya zama mai bin iyayensa ne li yazidahu birran wa khaira dan ya kara masa biyayya da kuma alheri wa man birrahuma wa min birri ma an yunfika alayhi ma idza ihtaja yana daga cikin bin iyaye ka ciyar da su abinci lokacin da suke da bukata ka ciyar da su agar maka Allah muna fa da matsaloli da yawa mu yi magana ta keke da keke mutumin da yake da iyayensa a can unguwar shi kuma yana da gidansa a nan a je ka kwatanta ka ga irin abincin da yake ci a gidansa da kuma abin da iyayensa suke ci tanan kadai mun yi failin zaka ci mai kyau ka sha mai kyau ka dinka mai kyau ka saka mai kyau ka hau mota mai kyau ka gina gida mai kyau amma wani sakamakon da zai yi iyayensa shine yasa su abu iskwata wallahi kai bari in gaya maka akwai masu kudin da idan iyayensu suka kawo musu ziyara daga kauye ko daga wani gari tafka tafkan gidajen da suka gina da su da iyayensu da matansu ba sa sauke iyayensu a gidan sai dai a kai su gidan bayan gida galiban sai dai kaga uwar tana can ba a sa mata isin da ake sa kowa ba lalle bane a tayar da inji tare da dakin ta amma ka je kaga dakin yayansa da dakin matansa amma uwar matarsa za ta zo ita a tsakiyar gidan za a sauke ta a kusa da dakin mayarta za a sauke ta tana nan tana zirga-zirga shi kuma uwarsa ba ta da wannan matsayi sai mun dinka sau 100 ba mu dinka babanmu ba sai mun dinka matanmu sau 50 ba mu dinka mahaifiyarmu ba sai mun kai matanmu Makka da Umra da Dubai da China da Gabon da ko'ina ma kafin mu dauki tsohuwarmu mu kai ta Umra wallahi tsofaffin nan suna da wahalan sha'ani kaje su tabata wallahi su ta wahala amma yana nan yana kai kuma uwar matarsa akwai mutumin da aka ce wallahi alƙawari ne duk shekara uwar matarsa sai ta je Umra amma uwarsa tana nan tana roƙo Alhaji a taimaka mana a kai mu je mu gana da Annabi Haji ya kin fiye raki wallahi kaza to ai naje an ce wance tana zuwa sai ce to yatta ce take biya mata ni nake biya mata shi fa zai bawa yatta ta tabiya wa uwarta amma shi da yake dan banza ne ba zai iya biya ta sa uwar ba amma making sense kuna fahimta na abinda nake faɗa akwai wani abu na akasi ban sani ba kuna gane abinda nake faɗa wannan abin ana yin sa ko ba a yi to ya zamu samu zaman lafiya iyayenmu fa suna kurar baya fa to ku ji abinda malamai suke faɗa yana daga cikin bin iyaye ka ciyar da su ba su abinci su ci kare ma ka ciyar da shi za ka samu lada ballanta na uba wagar ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wajen manzon Allah ce ya manzon Allah inna abi yuridu an yajtaha mali ga babana ya zo yana so ya kwashe dukiyata ku ji wannan karatun malam ku ji shi wani tsoho ne wanda yake shi kuma Allah masa albarka akwai himma akwai son kudi yazo yace zai kwashe dukiyar ɗansa gaba daya ce kai kawo kudin kawo dukiyarta gaba daya kawo ta sai shi mutumin sai kawo shi ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ibn Majah ya rasulullahi ga babana yazo yace zai kwashe dukiyarta sai annabi ya ce da shi kai anta wa maluka li abika da kai da dukiyar ta kai gaba ɗaya na ubanka ne ko ba gaba ne da kai da kaya mallakar waye na wuya ne shinan nan malamai suke ta tattaunawa suka ce da za ka zo ka tara kuɗi babanka ya ce ka bada kuɗin nan gaba ɗaya me hukunci ka daukar ka bashi ai babanka ne ai kai din ma dungurungun ba wai kudin ba kai din gudanka gaba ɗaya na ubanka ne ballantana kudin da ka nemo anta wa maluka li abika suka ce in dai ba uban nan yayi da niyyar mugunta ko da niyyar keta ko da niyyar karya ka ko da niyyar kaza ko da niyyar kaza ba in dai bukata ce ta sa idan baka fahince ni ba akarmaka Allah Allah ya jarrabi mahaifinka Allah ya kiyaye mu Allah ya jarrabi mahaifinka da wani ciwon da wannan ciwon sai ya cinye jarinka gaba daya karka ce kai malan ka sa akwai jarrabawa wallahi malan kai addu'a kada Allah ya jarrabe ka da abin da ba za ka iya ba Allah zai iya doro wa tsohonka wani irin mugun ciwon da zai ta cin kudin ka ya ci kudin ya ci kudin ya ci kudin sai ya cinye jarinka gaba daya tarkab tsohon nan kuma ya ki warkewa daga ƙarshe kuma ya mutu to wani wanda bai kai zuciyarsa nesa ba zai ce kai nayi na gaji lamarin alajin nan sai dai addu'a aka ake faɗa. To anan idan kake ina so ka fahimta, wato idan ta kama zaka kashe dukiyarka gaba ɗaya dan mahaifinka, to ka kashe. Idan ta kama zaka spending arzikinka gaba ɗaya da gonakinka da filayenka da kawaye da sauran da ka mallaka dan ka dauki nauyin jinyar mahaifiyarka a asibiti, to kai dan albarka ne kai, kuma Allah zai canja maka da alheri koda ta mutu. Anta wa maluka li abika, abinda muka bada na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum, da Allah mallan nawa ne hisabin zakka? Hisabin zakka 577 ko na makamancin wannan, ma'ana idan mutum ya mallaki wannan kudi su ne ake bin sa bashin sai ya cire zakka in sun shekara, ko yana juya su ko baya juya su, in dai sun shekara. Ba yana nufin yanzu da ka mallaki 570 da wani abu ba, a'a sai sun kai badiwar haka shine zaka cire zakkar. Kuma ana kasa ta kashi 40 ne, a dauki kashi ɗaya a bawa Allah. Kuma idan kana da miliyan 40, zakkarka naira miliyan 1. An fahimci wannan? Kashi 40 ake kasawa. Su waye kamata a bawa zakka? Sannan kuma a ina zan ga surar da ta yi bayanin, ko ayar da ta yi bayanin wannan mutane da za a ba wa zakka? Tana nan cikin suratul tauba, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha, har zuwa ƙarshen aya. Al asnafu thamaniya, mutane ne guda 8, fakirai, miskinai, da matafiya, dan tafarki, da kuma wanda suke yin jihadi saboda Allah, da wanda ake bi bashi, duk waɗannan ana ba su zakka. Idan ka koma cikin suratul tauba din zaka samu bayanin dalla-dalla. Ina ji wani dan karamin dan kasuwa ne ya samu kuɗi yake neman ƙarin bayani. Wannan bawan Allah yake cewa do Allah akramaka Allahu, ina so a jawo hankalin iyaye da sauran al'umma akan musibar fadi da kuma zanace-zanace da suka addabi wannan al'umma a wannan lokaci. A iya asibitin Murtala kawai a shekarar 2015 an samu kimanin yara 480 maza da mata waɗanda aka yi fadi, aka yi musu rafin. Da Allah, ina son a jawo hankalin al'umma akan su ji tsoron Allah akan wannan, ka huta lafiya. To kullum alhamdulillah ana fada ana maimaita duk lokacin da mutane suka ki gaskiya, suka sa son zuciya, kuma suka ki su je makaranta, suka ki mutunta malaman addini da suke karantar da su, to za ka yi ta ganin abubuwa baki da za su rinka aikatawa da shi taba mutuncin su, ya taba mutuncin addininsu da rayuwarsu. Wannan matsalar rafin din nan take faruwa ta wuce duk yanda kake tsammani. Akwai wani alkali ko wani lauya da muke magana da shi kwanan nan, yace akramaka Allah, yana da kyau a yawaita yin wa'azi da fadakarwa da hudubobi akan wannan matsalar fadi din nan da rafin da ake. Yace wallahi yanzu a kotu idan za a kawo kullun ne sai an kawo kes din rafin da fadi kullun. Abin da yake occurring akai-akai, waɗanda ake yawan kai su gidan kaso kurkuku ana daure su akai-akai, shine matsalar fadi din nan. Amma idan mutane suna ganin ba wani abu ne da suka damu da shi ba, ya kamata ku sani, ƴaƴanmu ake wa, kana nan kana zaune, za a zo wata rana a kewaye a ɗauke ƴarka a yi mata rafin ɗin, ko ɗanka yaro ƙarami wani ya je ya danne shi ya luwaɗi da shi mai rafin ɗinsa ya lalata masa dubura, Baran ba ku wasu kissoshi akan wannan da zasu baran ce zasu saku ya kamata ku damu din dan an cuce mutane ana kuma cutar mutane na farko dai ba sai na ja aya ko hadisi akan cewa bai halatta ba kowa ya sani duk wanda maiki ya san rashin mutunci ne bai halatta ba wata mata ko sati bai wuce ba in ya wuce sati bai wuce da yan kwanaki ba ta bugo min waya cewa mijinta yana insulting dinta mana yana mata yana zaginta yana cin mutuncinta yana wulakanta ta kamar ina jin ko daga Abuja take ko daga ina ne take bugawa ban san daga ina take ba tace yana cutar da ita sannan kuma dan shaye shaye ne kuma ya ce mata duk ranar da ubanta ya mutu sai ya sake ta yana rike ta ne yanzu dan alfarma ubanta kawai a duniya ba wajen kowa ba tace baya ba ta hakinta baya mutunta ta baya mutunta iyayenta yaya za ta yi a ba ta shawara ta fita ta rabu da shi ko yaya nace ta yi hakuri sai ta ce amma tana so ta gaya mun wani abu guda wataƙila akwai sababin da ya sa yake mata haka abin da ya faru shi ne tun tana yarinya ba ta wuce shekara 6-7 ba aka yi rifin ɗinta wani babban mutum a anguwa ya kama ta yi rifin ɗinta ya sadu da ita ya lalata mata dubura take ta fama ya lalata mata al'aura take ta fama da matsalar yoyon fitsari da zubar da fitsari ko yaushe fitsari ne a jikinta to tana ganin mijin nan yana mata alfarma ne saboda tana da larura ba ta iya rike fitsari ciwon yoyon fitsari ne da ita wannan rifin din da ya mata illa gaba ɗaya yanzu ya ce tana haihuwa ba ta haihuwa ba amma kuma tana wannan larurar fitsari duk a lalace a gadanta da wayedanta amma a haka yake hakuri tace to mallam wannan shine abin da yake damuna idan na ce ma zan yi zuciya in fita in bar gidansa wa zai aure ni a cikin wannan yanayi wallahi mallam da matan ta gaya mu wannan abu kawai sai ni zuciyata ta kada kamar zan fashe da kuka wani ne ya dauke ta ya je lalata da ita ya lalata mata yarintarta wannan abin ya mata tasiri har tana gidan aurenta irin wannan rafin din da ake mutane sun zuba ido saboda mallam in sun yi rafin din an kai su da an kai su sako su ake yanzu mutum a anguwa yana rafin yara ya kama yarinya ya yi rafin dinta ya kama yaro ya yi rafin dinsa ya kama an san su da ya je kurkuku da ya je kotu ana hayya hayya bayan sati biyu sai ga ya saki dawowa kuma yanzu ya maimaita abin da yake kuma ba a iya daukan mataki a kansa kuma an ce mutane kar su dauki doka a hannunsu ita kuma gwamnati ba ta daukan mataki kuma an cika mutane a gari cewa ana tarifin ana kaza kuma ba a daukan mataki a kansu kes na biyu shine wani mutum ne a gidansa shi kuma mutum ya dauka mai masa aiki shi kuma yake rafin din yaransa kanana yan makarantar nazari yan makarantar primary yara yan mata har ma da yara samari yan kanana su ma ya rafin din su kuma yazo saboda rashin mutunci ya ajiye su ya cire al'aurarsa ya sa su rinka tsotsan al'aurarsa ka san inda abun ya bayyana kawai sai aka ga yara suna ciwon baki baki yana ciwo yana kuraje yana ruwa wannan ya kamu an je asibiti likita ce infection ne an yi magani wannan ma ba a jima ba je ya kamu sai aka ga yaron suna ta kamu aka ce kai me kuke ci ne me kuke sawa baki ka san yaro bai da sirri sai wata daga cikin yaran ta ce ai uncle wane ne ai yake zuwa yan kun tafi unguwa ko an kai mu makaranta ko abin nan sai ya ce mu zauna sai sa mu a daki sai ya cire wani abu a wandansa sai ya ce mu rinka tsotsa al'aurar sai yasa suke tsotsa mallam ya sa musu infection saboda ba shi da mutunci kuma karshen abin da za a yi wannan mutumin a kai shi wurin alkali a je kotu a yi kaza a yi kaza a kai shi kurkuku da ya yi sati biyu sati uku su sako shi su dawo da shi saboda ba su da doka ta Allah da suke hukunci da ita ga wanda ya yi abu nan ya kamata a yi masa to wannan abin ya zama rampant shi ake ta yi yayin da ake kowa ya tsare yayansa ba wani magana yarinya karama ce a yaro karami ne a sa ido akan yaya kuma wallahi communities idan ma gwamnati bata dauki wani mataki tsaye ba ya kamata mutanen unguwa su daya su dauki mataki duk inda ake samun mutane masu wannan a san wani mataki mai tsauri da za a yi mutum alal akalli a yi masa abin da nan gaba ba zai da dan maimaita ba ce aka kashe shi ba amma akwai hanyoyin da zaka illata mutum idan aka yi masa in yayi abin aka yi masa wani abu to gaba ɗaya ya samu lafiyar da zai yi wannan ma ita kare masa hanyoyi 100,000 malala gashin tunkiya inji yara da faɗa to Allah ya hada mu da alƙali marasa tsoron Allah marasa tausayi kudi ne a gaban su kawai wani babban mutum ne zaga anguwa shi yake da yaje ya bada kudi sai a sako shi wani wallahi ya fi karfin mu a kai shi kotun wallahi kuma ga wata dabi'a da muke da shi ta Hausawa idan an yi sai ta rufa asiri kara fada zai taba mutuncin gidan mu za a ce an yi kaza sai su tirafi din ba a magana ana shiru su kuma abin da suke so kenan so it is unfortunate kuma wallahi bai ba ba daidai bane kuma wannan shiga haƙƙin dan adam ne shi yasa wallahi turawa wannan suke wulakanta mu suke zagi mu suna nan suna tafada suna cewa an ya tarifin su ma suna rafin nan a kasashen su amma mu namu excessive rafin ake yi ya wuce gona da iri wallahi mutum kaga ya kira yaro yana sa masa hannu a dubura kana babban mutum kana daukan yaro karami kana soka masa hannu a dubura ko wai ba za ka iya saduwa da shi ba bari ka sa masa hannu a dubura ka duba wannan rashin kirki saboda lalacewa a dauki yarinya yar shekara 6 a radio an sha fada 6 years old shekara 6 a dauki yarinya a ce wai wani babban mutum ya kamata ya mata laifin haba mallam kawai shikenan kuma sai a ta fada a radio a ce kai abin bai yi kyau ba shikenan an gama su kuma yayi a zo a ce a rufa asiri a rufa asiri to amma za a rufa asiri ai ya kamata a ce an samu na faskare mai lafiya an faskare gefen sa tukun na kafa a rufa asiri Allah ya sauye wannan yana cewa akramaka Allah maganar jan baki da ake a karatun alqur'ani yana fassara wai me ya samu asali na san mutane an samu dama ba abinda ba za a tambaya ba akwai wasu daga cikin yan bid'a da suke amfani da irin waɗannan don su justifying bid'a da suke aikatawa na farko dai an samu cikin magabata suna yi cikin sahabbai da tabi'ai akan taro a samu majalisi na tafsirin alqur'ani sai a samu wani yana karanta ne yana fassara kuma me yi a ciki babu wani abu a ciki yayi in dai har ya halatta wani ya zo ya yi maka karatu ka saurara in dai wannan ya halatta a addininka a fahimtarka to babu laifi ya kuma wani ya ja baki wani ya fassara yanzu annabi alaihi salatu wassalam ba mala'ika jibril ya bashi qur'anin ba ai ya bashi qur'anin tsurar sa ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yake karantawa mutane qur'anin kuma ya fassara musu kaga sai ya ba su madarar qur'anin sannan ya fassara musu kuma in wani ya karanta wani qur'ani ne wannan ya samu asali tun daga jibril yake karanta manzon Allah yana ji jibril yake sako da qur'ani ya karantawa annabi yayi tilawar annabi yana ji yana bi har yana gaggawan cafkansa Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma so Abdullahi ibn Abbas nan duk suna tafsirin alqur'anin nan ana faɗa ma wai tafsirin ma wai ai bai alanta ba wai bid'a ne duk wanda ya faɗi wannan yana nuna adoration cewa shi jahili ne ma baya ma karatu so ba laifi bane dan an karanta alqur'ani an fassara in ko bai zai yi ba to shi kansa karatun ma babu shikenan kar ma aikar wa'azin ma babu shikenan in ma wani bai karanta masa ba shi mai tafsirin ai shi ya karanta ko shi ya yi kira'ar ya fassara to ai duk ɗaya ne in ya yi kira'ar sai ya fassara to me laifi dan wani ya karanta masa ya fassara kuma wani yana da gogewa watakila shi ya iya fassarar ne sosai amma karatun qur'anin wani ya fi shi iyawa sannan kuma asalinsa na biyu shine annabi alaihi salatu wassalam yana sa a karanta masa alqur'ani abdullahi dan mas'ud yake karanta masa alqur'ani aka ce ya manzo Allah ya za mu karanta maka alqur'ani wa alayka unzil a akrawa alayka wa alayka unzil in karanta maka qur'ani kuma kai aka saukarwa sai ce uridu an asma'ahu min ghairi ina so in rinka jin qur'anin nan daga wani na yanzu anan gurin ba ji karantawa ake yana ji ba so karka je wani ya yi maka rawa da imaninka yau dai akwai tambaya akan zakka sosai ko da yake darasin mu na karshe zakka ne ko ina jin kwance din tambayar da suka gabata mallam Allah ya ce miki mallam yace game da zakka da ake yi idan mutum yana da kango idan za a masa zakka duk shekara za a yi masa ko kuma sai lokacin da mutum ya tashi sayarwa za a fitar masa da zakka duk shekara sai kai masa duk shekara kuma gidan haya yaya ake fitar masa da zakka akan kudin hayar kawai za a fitar ko kuma duk kudin gidan da aka da kudin hayar ake fitarwa? Allah ya mayar da malam gida lafiya. Na farko dai duk wanda ya sai kango ko ya je ya dauki kudi ya sai kango ya rufe, wannan kadara ne, yana cikin kadara. So kadara kuma ana cire mata zakka. Me yasa aka ce za a cire zakka? Saboda an samu mutane suna yi wa Allah wayo wai a tunanin su. Idan an zo za a karbi zakka ruwan kudi sai su ce ba su kudi, sai su filaye da gidaje su dauki su aje a maimakon kudin. Idan sa'i mai karban zakka ya zo sai su ce ba su da kudi. To shari'a ta ce su ma kadarorin sai an fitar musu da zakka. So duk wanda ya dauki kango ya je ya rufe ya sa bakin gida ya sa biwaya of 419, to duk shekara sai ya cire mai zakka. Yaya ake cire zakkan? Idan ka zo za ka yi zakkan ka duk shekara, lissafi ake zama da takarda da biro da calculator. Ina da gidana na haya a wuri kaza, kimanin kudin sai ya kai miliyan 3. Ina da kangona a unguwa kaza, miliyan 5 ne zai kai yanzu. Ina da fili na a wuri kaza, ba an kewaye shi ba, kudin sa kaza, sai ka buga kudin sa gaba daya a matsayin kudi. A matsayin kudi sai ka buga lissafin wannan kudin, sai ka cire a cikin ruwar madaran kudin da yake hannunka, kamar ka musu zakka kenan. Shi kuma gidan haya kana da tsarin da zaka iya masa. In ka ga dama ba za ka yi kudin gidan hayan ba, kudin da hayan yake kawowa, kudin da kake karba na haya shine zaka rinka bugawa ka hada shi da wato ka buga shi lissafi sai ka cire zakka a ciki. Amma yana da yar wahala kadan, wancan yafi shi sauki gaskiya. Saboda wani gidan zaka kudin hayan da yake kawo bai kai ya kawo ba. Amma dai malamai sun ba da dama ana iya yin haka da injin biredi da filin wankin mota da filin da makanikai suke biyan ka haya da waye, duk sai ka masa lissafi. Da gonarka da kake da ita a kura ana noman shinkafa, da waccan wanda kake da ita a ajiye ba a komai a cikinta, sai ka cire mata zakka. Kun fahimci wannan? Yawa, to ina jin na baza ansar abin da yake faɗa. Na'am. Sai wannan bawan Allah shi kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Da Allah, me bambancin giba da munafurci da annabimanci? Idan an ce giba shine yi da wani, ka zauna ka shirya wani baya nan kai ta cin mutuncinsa ko kai ta faɗan maganganu wadanda a gabansa ba za ka iya faɗa ba, shine giba. Yana da hadari, kuma hadarinsa shine sai wanda ka yi wadin ya yafe maka. Inda za ka kwana kana istighfari Allah bai yafe ba, sai ka je wurin wanda ka yi masa ya yafe maka, shine tashin hankalin yi da wani baya nan. Kusa da ka ji labarin ana yi da wani baya nan, ka tashi ka bar wurin kurum. Ko cewa ko dariya ka yi duk laifin ku daya, ko ka ce ai haje mutane sai dai haƙuri, to kai ma kana ciki. So da zarar ana yi, in za ka iya hanawa ka hana, ko za ka iya kawo wani zance ka kautar da wannan maganar ka yi. Idan kuma ba ka yi wannan ba, kuma ba ka tashi a gurin ba, innakum idhan mithluhum, haka Allah ya ce, to duk zanubin ku daya. Zaka je kai ta sallaka, kana karatun Qur'ani, kana zikiri, kana komai, sai ka je tashi alkiyama wani yazo kawai ta dai baladan ka, dan kai ta yi da shi baya nan. Shine abun tausayi. Dan nafilan da muka yi, dan azumin nafila, dan karatun Qur'ani, dan karatu da muka yi, dan menene, idan an zo a kiyama wallahi tallahi malam ɗebewa za a yi, ai ta bawa mutanen da ka yi da su, ai ta ba su. Duk wanda ka cuce shi sai an ba shi ladan ka. Wannan azumin naka na litinin da alamus, ai ta raba mutane wanda ka yi da su ba sa ran. To muyi kokari mu rage. Da ana cewa women gossiping, men talk, haka ake cewa men talk women gossiping, gossiping gulma da gutsuri tsoma. Amma yanzu sai dai a ce women talk men gossiping kenan. Yau yanzu gulmar ta zama ta maza. Mota idan ka canja a ungoku sai sun zage ka. Mota riguna an kana yi kana dan canja, wallahi wani sai ya ce wannan mutumin fa in ba sa'a ba barawo ne a wajen aikin sa. Allah, gidanka an kai fenti, yanzu da yawa wasu sai dai su fenti a cikin gida, amma kofar gida ba sai su gyara ba, saboda suna jin tsoron surutun mutane. Mallan yanzu mutane abun magana baya musu kadan. Ƴaƴanka in an gansu a cikin ni'ima sai an zage ka, an zage su. In an zo gashi kuma alhaji Allah ƙara arziki, Allah ya taimaka alhaji, kai abu ya ke kware da gaske. Amma yaƙi ake, ƙarya ake yi, a zuciya ba haka bane. to wannan giba kenan Allah kiyaye mu munafirci fa nifaka shi wannan munafirci yana iya daukan wani bangare na giba yana iya kuma zaman kansa shine ka bayyana wa mutane musulunci kuma kafirci ne a cikin zuciyarka akwai kuma alamomin munafircin idza haddasa kadhab idan zaka yi zance kai ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan an yi alƙawari ka ƙarya wa idza tumina khana idan an baka amana ka ci amana wa idza khasama fajar idan an zo husuma ka rinka fajirci wannan sune alamu na gane cewa wani munafiki ne kaga bambancin sa da yi da wani ko ƙarya a cikin zance ƙarya alƙawari cin amana fajirci hayaniya idan an zo musu da jayayya to wannan shine alama na munafiki annamimanci fa wanda zai zo yana zama yana kokarin raba wani da wani da kaga wani suna shiri tsakanin sa shi da mai gidansa sai ka bi hanyar da zakai ka lalata tsakanin su idan da yana shiri da ubansa ana zaman lafiya kawai sai ka je kai kokarin shiga tsakanin shi alhaji yaron nan fa bai da mutunci yana kulla alaka da mutanen can masu dogon jemun nan ya kamata kai kokari ka raba shi da su idan an ganka a kasuwa kuna zaman lafiya da mai gidanka Allah ya sa akwai arziki ana samu kana samu sai aje a ce alhaji yaron ka fa yana gini a ciranci sai aje a dauko hoton gidan wani saboda tsabar annamimanci hoton gidan wani a kawo mai gidanka a ce kaga gidan da yake tafkawa da dukiyarka shikenan kaga mai gidanka kazo gaishe shi yaki amsawa ko aje a hada ka da uwar mai gidanka a ce hajiya to alhajinki alhaji fanaki yayi yaron da zai kariya shi ko ba ku ci ba ga can wani yana ci annamimanci kenan Allah kiyaye akwai masu wannan kokarin su kuma kullun ya za su raba tsakanin wani da wani girman kai fa girman kai shine baturul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da raina mutane shine kawai ma'anar girman kai a fada maka gaskiya kana ganinta saboda ka raina mai magana kace ba haka bane kullun an faɗa gaskiya ka kika dauke ta kana gani kawai ka kika yadda kin karban gaskiya da kuma nuna reni da nuna isa wannan shine girman kai duk wanda yasa yana da wannan sifar to ya dauki rawani na fitina fadin rai fa shi ma dai wato nuna isa mutum ya rinka ganin shi yana diban iska shi daban yake da mutane kankan da kai fa shine kishiyar girman kai ka nuna kai ba kowa bane kai bawan Allah ne kuma zaka iya karbawa wajen kowa wannan mutum ya iya tambaya duka karar da yawun baki na duka wannan ba wannan tambaya ta karshe yake cewa akaramu kallahu ku ji wannan magana malam Allah ya gane da mu yace malam mutum ne ya mutu amma ni ina masa addu'ar kullun ina cewa Allah ya sa shi a wutar jahannama sakamakon ya koya mun sako kafin ya mutu kun gane tambayar wani ne ya koya masa sako da ya koya masa sako ya gini yana yin sabon shi kuma wanda ya koya mai sabon ya mutu to ina jin yanzu ya fahimci wancan din ya cuce shi ya koya masa sako to sakamakon da zai masa sai ya ce Allah ka kaiwa ne wuta kamar yadda ya cuce ni ya koya mun sako ya halatta bai halatta ba ko ba komai abinda nake so ka mai da hankali ka lura akan shi wannan dan uwan watakila musulmi ne yayi ka takaddara yayi kuskure ya koya maka rashin kirki kai yanzu kana da damar tuba Allah ya taimake ka ka tuba inda Allah ya ga dama sai ya barka akan sabon kai ma ka mutu haka kamar yadda kai shi wuta kai ma ya kai ka amma tunda dan uwanka ne musulmi ya cuce ka yayi kuskure ko ba haka bane ba to sai kai masa addu'a Allah ya yafe masa kai ma Allah ya yafe maka wataƙila tausayinsa da ka ji na mu yi masa addu'a Allah ya yafe masa kai din ma sai Allah ya ji kanka sai ya yafe maka iran gwanta maka ya karbi tubanka dan kai din ma yanzu baka da garantin shin laifin da kai ka tuba din Allah ya karba ko kana tabbas baka da tabbas bari mu dana buga muku misali ba za ku inda za ku iya fahimta kamar misalin Allah ya sauke mutum ne yayi talwadi da kai kana cikin yarintarka baka farka bai koya maka luwadi yayi talwadi yayi talwadi da kai daga baya ka je makaranta ka gane luwadi hadari ne sai ka fahimta ka gane shi kuma ya mutu yana aikata wannan abu gaskiya akwai ciwo kware da gaske ko mutum ne coaching ɗinka ya koya maka sata ko ya koya maka fashi ko ya koya maka haura gidan mutane yasa kai ta sata ka ɗebi dukiyar mutane yanzu daga baya ka fahimta shi kuma ya mutu akwai ciwo matuka to amma ka tuna kalmar la ilaha illallah da yake kalmar shahada to sai ka ci gaba da yi masa addu'a cewa Allah ya yafe masa amma akwai nauyi kwarai daga sai ka rinka bude baki kace wai Allah kai wani wuta a'a sai Allah ya yafe masa kai kuma ya kiyafe maka ko baka sani ba wata kila kafin lahaza ta karshe sakon din karshe kafin ya mutu wata kila ya istighfari ya tuba baka sani ba so wannan mummunan addu'a an hana ba a son ta'addanci a cikin addu'a da sunan wannan majalisi da sunan wannan wurin karatu muna mika jaje ga ƴan uwanmu da Allah ya jarabe su da gobara kuma du aka so kai me wannan masa addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi duk wanda ya rasa taransa ya rasa kwabansa Allah ya mayar masa kuma wannan musiba da Allah ya jarabe mu a wannan shekara gobara a can gobara a nan gobara a can gobara a nan Allah ya kawo mana ƙarshen ta kuma Allah ya bamu ikon gane sababin da yasa wannan abubuwan suke faruwa don mu take measures mu kiyaye halin da muke cikin zafi da yayyawa zafi yayyawa wannan waya na cewa an yi bincike wannan zafin da ake yi tun 1978 a 1978 an yi wannan irin wannan zafin kamar makamantan shi amma an dade ba irin wannan zafin kuma abin mamaki malam duk kasar ce galiba ga zafi yayyawa yayyawa ina jin zafin da ake a Kano ba ya wuce 30-35 ko amma yanzu yana kaiwa 48 wannan ayi addu'a kada zafin nan ya je azumi shine wasu shekaru can da suka gabata wani makamancin sa bai kai shi ba aka yi ta yi mutanen Maiduguri da yake suna fama da zafi da sakkwato zafi kun san wannan jihohin akwai zafi sakkwato akwai zafi Maiduguri akwai zafi mutuwa ake ta yi idan wannan zafin ya kai ranan nan ta kai azumi fa akwai damuwa akwai damuwa so mu yi addu'a Allah ya takaice mana mun san me Allah yake nufi ba mu roki Allah Allah ya takaita mana fanka ka ji zafi gidan ka kwanta zafi ka duba ku lura da ku experience wani abu malam a garin nan sauro ya rigu kwanan nan wata ni'ima ta ubangiji wato shi kansa sauran jiki ya ji zafin yayi yawa kwarai da gaske kuma kwata yawanci za ku kwata ta kafe akwai karancin ruwa kuma kwata ta yi kadan ruwan kwatan ya dan kafe shi ita kanta kwatar yanda ka san wuta ake korawa ciki to zafin yake motsar da su tunda karamar halitta ne Allah ya ta kashe su a can mu muna gasuwa su ma suna gasuwa an dan samu saukin abin saboda mugun zafin so mu yi addu'a Allah ya takaita mana Allah kuma ya sa mu gama duniya lafiya ban sani ba akwai wata asabar kafin Ramadan na'am kwana bakwai azumi to yaya mu rufe kawai koko yaya to baba komai insha Allah ta'ala galiban dai ka san ana dan rufe karatu kuma malaman su dan abin nan amma dai da yake wata wata dai nan ina ganin kar a shiga haki da yawa tunda a wata sau daya ake bari mu bari in Allah ya sa da rai da lafiya sai mu zo mu karisa wannan babin na birrul walidain tunda mun yi rabin sa mun kammala ba kenan insha Allah muna da karatu daya kafin Ramadan muna da karatu daya kafin Ramadan Allah ya sa muna da rai da lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh